Halatta ba sai idan ya zama darura sai idan ya kama wa waman anzalaha billahi amma wanda ya saukar da bukatar tasa ga Allah ya koma ga Allah dan neman warwarewarta ya bi hanyar da ta dace wajen nema yace fayushikullahu lahu bi rizqin ajilin aw ajilin to Allah zai gaggauto masa da wani arziki ko dai magaggauci ko majinkirci wannan hadisin Tirmidhi ya rawaito shi kuma yace hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce Albani ma ya shigar da shi cikin as-sahiha wato dai abin da hadisin yake koya mana shine jurewa da haƙuri. Ba daga zarar mun rasa wani abu ne za mu mayar da buƙatunmu ko nema a wurin mutane ba. Mu yi fafutuka irin wacce Allah Ta'ala ya sauƙaƙe mana kuma ya yarje mana a shar'ance wajen nema, sannan mu yi haƙuri sai abin da ya kama. Babu laifi idan ta kama a nemi bashi wanda da ikon Allah za a iya biya, sannan babu laifi saboda waɗansu dalilan idan ta kama a nema a wurin wanda ya dace, ɗan uwa wanda akwai ƴan'uwantaka ta addini da fahimta da ta'awun a tsakani, a nemi warwarewa kamar yadda kowa zai iya warware ma ɗan uwansa da ƙoƙarin fitar da shi cikin damuwa. Amma kawai don mutum zafin rasa wani abu ce shi kan yanzu tun da ya rasa mutuncinsa da ƙimarsa da kamewarsa duka sun zama araha, kowa ma ya san sirrinsa. Ka san akwai irin waɗannan mutane, duk wani wanda ya gani da kyakkyawar riga ko da ɗan haske ko ke tsammani za a iya samun wani abu ya ce sai nemi wani abu a gurinsa, to mutunci zai zube da ƙima, sannan kuma taimakon Allah zai janye saboda mutum bai koma ga Allah ba ko bai kiyaye ladabin da Allah Ta'ala ya shar'anta masa a cikin addininsa ba, wannan kuma sai ya jawo mutum rashin albarka, sai talauci ne zamanto madadin ya ragu ko ya sauƙi sai ya ta ƙaruwa. Yasa aka haramta roƙo sai in ya kama matuƙa ko kuma in ya zama wato ga sarki za a yi shi, ko kuma kamar yadda na ce in ya zama ta fuskar ta'awuni a tsakanin mutane, to wannan da yake nan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذا الله تصيرا ده منش الله ثبت ا غري شي ياتي توبا لمن هدي الى الاسلام الجنه تاي دادي ga wanda aka shiryar da shi zuwa ga addinin musulunci. Aka Hausawa suke fassara shi aljanna tai dadi, ga fassara ce mai kyau ga wanda aka shiryar da shi zuwa ga addinin musulunci. Wa kana aishuhu kafafan, kuma rayuwarsa ta zama kai da kai, ba ba shi wasu maƙudan kuɗi da za su sa shi kacaniya da yawa ba. Waƙani a kuma ya zama mai godiya ga Allah mai dangana, musulmi ne shi, Allah ya ba shi riko da sunna, wannan shi ne riko da sunna shi ne musulunci ingantacce. Amma duk wanda ya zama ɗan bid'a to musuluncinsa tauyayye ne, haka yi rashin sa'a ma yana ta rarrafawa yana ta zurfafawa sai ya sauka daga shimfiɗan musuluncin ma gabaki ɗaya. Allah ya kiyaye mu. To kana musulmi kana ƙoƙarin ɗabbaƙa sunna, ka san abin da kake yi, sannan Allah ya rufa ma asiri, kana samun rufin asiri shi ne kafafan, ba dai wani abu a tare, amma dai kana bin buƙatunka game da rayuwar yawancin jama'a take, to wannan madalla da irin wannan rayuwa akwai fatan samun shiga aljanna, shi ne mana duba abu ya yi kyau sosai. Sannan mutum ya zama mai dangana, ya kwantar da hankalinsa cewa haka Allah ya so ya tsaga masa rabonsa da yi, wannan shi ne gyaruwarsa. Wani hadisi da na gani a Jami'ar Sagir na Suyuti da yake cewa akwai wanda Allah Ta'ala yake sanya gyaruwarsa shi ne kada a bashi dukiyar mai yawa. Allah ya san cewa in ya bashi ita da yawa to zai ɗagawa ko fasadi zai shige shi ya shagala, kuma mafi yawan mutane haka ne. To sai Allah ya bashi daidai misalin da zai zama masa maslaha. To kaga wannan shi ne mafi alkhairi don ya samu alkhairin lahira cikakke. To don haka dai sai ya fahimci irin wannan hikima, wato irin gumi kaddara, yana dai nema ko da Allah bai tara masa ba, to in dai an samu biyan bukata, ana ci ana sha ana biyan bukata, addini dama shi ne lallai ba tara abin duniya ba. To mutum ya gamsu da haka, to madalla da wannan rayuwa ta yi kyau idan ta kasance haka, shi ne mana ɗoba, rayuwa ta yi kyau ta yi inganci. Wato wancan ruwayar ita ce, wato ruwayar Abu Dawud ne da Tirmidhi, wannan ɗin shi ne ruwayar abin nan Tirmidhi shi kadai. Ya ce fa fil qana'ati kamalur ridha, a cikin dangana shi ne gamsuwa da abin da Allah ya baka. Kamalur ridha, wato akwai cikar yarda da abin da Allah ta'ala ya hukunta ko ya kaddara. A cikin dangana akwai cikar yarda da abin da Allah ta'ala ya kaddara kuma ya raba ya bayar na arziki. Warahatun nafs, da kuma hutun zuciya, hutun rai. Wato mutum ba zai zama ko da yaushe zuciyarsa tana takure, yana ta tunani-tunani, yana ta hangen abin da ke ga hannun waɗansu, abin da wasu suke da shi ba. Wal badali, da ma jiki. Wato mutum sai ya kai kawo ɗinsa, ya yi aikinsa, ya yi hidimarsa, tattalinsa gwargwadon da ya dace, ba zai wahal da kansa da yawa ba don komajin cewa sai ya tara. Wannan ɗin wato zafin nema baya kawo samu. Wato ba a ce kar a nema ba, amma kuma kar mutum ya ɗauka wato yawan fafutukarsa ta sa wato ya tara. Akwai waɗanda a sana'a suke wuce gona da ita sana'a ko aiki, sai ya cinye musu akasarin lokacinsu, wani kashi 70 ko fiye da haka na lokacinsa, sai ya tafi a neman abin da zai rayu da shi. Kaga ai an yi zahi, sauran abubuwa na hidimar rayuwarsa da addininsa duka sai su takura, wasu ma ba za su samu ba. To wannan kaga akwai tada hankali, akwai wahal da jiki, sannan kuma akwai rashin dangana. وعدم الالتفات الى الخلق وكما رشن ويغاوا كووي وي ازوا غا تاليكاي متو معنى مي دنگانا وكلن yana ta'allaka zuciyarsa da Allah, baya waiwaye zuwa ga mutane, farko baya gasa da mutane, sannan kuma baya duba cewa mutane su ne za su iya yi masa ko su wadatar da shi. Amma kamar yadda nace, shi babi na ta'awuni, taimakekeniya a tsakanin juna, abu ne da aka gan shi har tsakanin sahabbai, har duka tsakanin bayan Allah na gari, su shi ma shi ne ma abin da suka yi, su abin da suka yi kenan. Ba sa zubar da mutuncinsu ko ba sa rashin tawakkali, sai dai bukata in ta taso saboda abin da ke tsakaninsu na ‘yan uwantaka, to sukan yi taimakekeniya. Mutum sai ya tafi gidan ɗan uwansa ya je ya nemi abinci, ko kuma ya ce to na zo saboda kaza, ko kuma ya tambaye shi ma abin da yake bukata ɗin, shi kuma zai bayar tamkar yadda zai biya bukatar kansa, zai biya, zai ma fi son ya biya bukatar ɗan uwan nasa. Ai mun karanta babin isari ko khuluqul isar a baya, to wannan akwai shi, wannan daban ne da abin da ake magana na cewa mutum ya yi ta roƙe-roƙe, ya yi ta kwarami, ya yi ta je can, tambayi kare, tambayi doki, abubuwa irin wannan, wato su ne abin da aka hana. Kuma wanda duk zai yi haka, to hankalinsa zai zama kullum a tashi, idan ga ganin abin da Allah ya ma waɗansu, kamar Allah yana son su ne fiye da shi. To in mutum yana da kana'a, sai gode wa Allah akan arziki da yanka ya bashi, to wannan sai kawo masa natsuwa a ransa, hutar da shi, kuma zubda mutunci ga mutane. Ana Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu qala, daga Hakim dan Hizam Allah ya dade shi yace, sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'adani. Hakim dan Hizam wato babban sahabi ne, ko kuma ce yana cikin sahabban da suka yi shekaru da yawa a duniya. An ce ya shekara 120 a duniya, 50 kafin ya musulunta, 50 ko bayan, 60 kafin ya musulunta, 60 ko bayan ya musulunta. Ya ce Hakim dan Hizam radiyallahu anhu ya ce, sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'adani, na roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'adani sai ya bani. Summa sa'altuhu fa'adani, sannan na sake roƙonsa ya bani. Summa sa'altuhu fa'atani, sannan na roƙe shi ya bani. In dai akwai shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ka roƙe shi to zai baka. Summa qala, sannan yace, ya Hakim, ya kai Hakim, inna hazal mala hadirun hulun, lalle wannan dukiyar tana kyau, tana wato tana da kyau a ganin ido, kuma tana da daɗi a rai. Shine koriya ce kuma mai zaki ce, kaga kore wato launi ne mai birge ido, sannan zaki kuma abu ne da rai yake so. Mana dai tana da ƙayatarwa a idan mutane, kuma tana da daɗi a ransu, a rayuwarsu. Faman akhazahu bi sakhawati nafsin, to wanda ya karɓe ta da sakin rai, wato ya zama wanda zai bashi ita, ya bashi ita halin ransa, yana daɗi, yana da daɗi, yana so, ba matsa masa aka yi ba. In ka roƙi mutum ka ƙara roƙonsa, ka ƙara roƙonsa, ai ka matsa, zai baka amma a takuri in mai bayarwa ne. Kuma ka roƙe shi yau, ka roƙe shi gobe, ka roƙe shi jibi, ai ta tafiya, kai kan an ɗauke ka aiki kenan. Aikin roƙo, in wasu ba su samu aiki ba, to kai dai ka samu aiki, ka san mutane da yawa, akwai colleague suke cewa ko akwai waye, akwai dukkanin wannan ɗan ajinmu ne ya samu kaza, wannan kaza, in ka je nan yau gobe ka je can, jibi ka je can, haka kan ka ƙare kewayawa. Na farko an ɗan daɗe, sai ka sake da yawa farko, kana rotating haka. To kaga idan ma aikin mutum wannan, to kaga mutum ƙarshe ko za su dinga bashi, wanda zai bashi sai su kai wannan wani, akwai matsala, ɗan matsala za ka zaɗa. To kar ka zama ɗan matsala, mutane suna baka saboda kawai ya zama kaman dole. To wanda dai ya karɓi dukiya da sakin rai, wato wanda yake da ita, zai ga dacewa saboda zumunci, ko saboda wani ihsani, ko saboda alaƙa, ya bayar. To wannan aka baka abu ne mai kyau, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka karɓa, ya ce burika lahu, sai a sanya masa albarka. Wanda ya karɓe ta da sakin rai, shi ɗin bai sa haɗama ba, sannan mai bashi kuma ba a takura shi ba, to sai ya zama an masa albarka a ciki. Waman akhazahu bi ishrafi nafsin, wanda kuma ya karɓe ta bi ishrafi nafsin, da hangawar rai, wato nuna kwaɗayi, sai da nuna kwaɗayinsa, lam yubarak lahu fihi, to ba za a masa albarka cikinta ba. Wa kana kallazi ya'kulu wa la yashba'u, zai zamanto kamar wanda yake ci ne, wa la yashba'u, amma baya ƙoshi. Kuma haka ne, wani sai zama ko da ma ba wai bisa halin darura ba, in wasu suna kasuwanci ko sana'a ko aiki, suna samun rarar wani abu, shi kuma wai da roƙon zai ci har ya ajiye, kaje rashin gaskiya da rashin tsari irin wani, ba ma wai iya abin da zai ci ba, a har so yake ma ya tara. To kaga wannan babu maganin buƙata ko darura, shi yanzu sana'a ce, yadda kowa yake son ya yi arziki da sana'arsa, shi kuma arzikinsa da roƙo zai nema. To to wannan ba abu ne mai kyau ba. To shine kuma koda ma ya samu din, to fa ba zai gode ba, haka zai ta abin yake zai kokarin yi, ba zai gamsu ba. Waliyatul uliya khairu min ladi sifatu, amma kaida ita ce hannu madaukaki shine mai bayarwa, khairu min ladi sufla shine mafi alkhairi wa akan hannu makaskanci wanda yake roko kenan. Zaka tarar da wani maraukin ko wani mai abin nan bi yana roƙon mutane, yana da abin da wani da yake zuwa ya roƙe shi ma bai da shi, ko ba haka ba? Wani zaka yi tsammanin yana da shi ko kuma ya ajiye sosai, amma baka san abin da ke tare da shi ba, amma saboda halinsa na karamci zai bayar. To sai ka tarar wani lokaci maroƙi, kamar misali masu sana'ar roƙo, daga wani ga mota ko motoci ga kaza, amma kuma sai ka ga ya je yana roƙo ga wanda baya da ko da wato babur, inda ya tunani yana tunanin zai samu wani abu a wata munasaba. To wannan duka ya zama ga shi ga abu a hannunsa, amma dai makaskanci ne wanda zai bashi duk talaucinsa ya fi shi ɗaukaka. Shi yasa ma sana'ar roƙo haramun ce bisa ittifaki. Haramun ne mutum ya zama sana'arsa roƙo, cewa wai ai mutum ashe yake ɗaukowa ya baka, bayan ka matsa masa, bayan shari'arka addininka ya hana ka ka roƙa, ka je ka yi sana'a ka yi aiki, ko ba haka ba? Ka amfana ka amfanar, amma ba ka zo kana zokar jinin wasu ba, ko kuma kana rage ma waɗansu abubuwansu na buƙatunsu ba. Kala hakiman, hakimu ya ce, faƙuntu ya Rasulallah, sai na ce ya manzon Allah, wallazi ba asaka bil haqqi, na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya, la arzawu ahadan ba'daka shay'an, ba zan sake tauye ma wani ɗaya komai ba ba'daka a bayanka. Ma'ana ba zan taɓa zuwa in tambayi wani abu ya ɗauko wani abinsa ya bani ba, wato ta yanda zai zama na rage masa abin da ke hannunsa ba. Ruzu'un yawa, wato shi ne tawaya ko na ƙasa ta wani, ba zan rage ma wani kowa wani abu ba a bayanka. Ta farikar duniya har an rabu da duniya, ma'ana dai alkawari ba zai sake roƙon kowa ba. Bakana Abu Bakarin radiyallahu anhu ya ɗau hakiman zai ɗaya wa la'ada mai a ba an yi akabala minin shay'in, sai zamanto Abu Bakar radiyallahu anhu yana kiran hakiman don ya ba shi kyauta. Akwai kyaututtuka ko alamunsu saka da ake bayarwa duk shekara daga baitul mali. Wani lokaci kuma shi shugaba yakan duba cewa wani kamar su wani da wasu na cikin buƙatar da za a musu tallafi daga baitul mali, to sai ya kira hakim don ya ba shi abin da zai ba shi, sai ya ƙi karɓa, sai ya ƙi karɓa komai. Wanda wannan ba irinsa ma hadisin yake hanawa ba. Hadisi ya ce, hadisin Umar radiyallahu anhu, abin da ya zo maka na wannan dukiya alhali ba roƙo kai ba nuna kwaɗayinka kai ba, to ka karɓe shi ka yi amfani da shi, ko kuma ka ajiye shi don buƙatar ka ta wata rana, ko kuma ka yi sadaka da shi ko kyauta kai ma. Wannan abin da aka same ka ko aka kawo maka shi ba tare da ka nema ba, ba tare da ka nuna buƙatar ka ba, haka yake. Amma dai saboda yanda ya taze rundu da wancan kadiyya, sai ce to shi ba zai sake karɓa komai ko neman komai a wurin kowa ba, to har abin da ba nema ya yi ba ma in an kira shi sai ya ƙi karɓa. Suma inna Umara radiyallahu anhu da'ahu liyudhiyahu, sannan Umar radiyallahu anhu ya kira shi don ya bashi, ka ji cikar adalci, wato ya cika adalcin, ya cika har ma da ƙari, wato mutum ba ma nema zai yi ba sannan a bashi. In mutum ya nemi abin da yake haƙƙinsa an bashi, to an masa adalci. Wato kiransa ma, kiran mutum ma ake, kiran mutane ake, ku zo a ba ku haƙƙin, to sai kira shi don ya bashi. Fa ba an yaqbalahu, ya kira shi don ya bashi sai ya karɓa, wato ma'ana hakan yana maimaituwa. a tsawon khalifancin Abubakar haka ne haka nan khalifancin Umar duk sanda ya kira shi zai bashi haƙƙinsa na baitul mali sai ki karba fa qala sai Umar yace ya ma'sharal muslimin ya jama'ar musulmi ushhidukum ala hakimin ina shaidar da ku wato ina tabbatar muku abin da ke faruwa tsakanina da hakim anni a'ridu alayhi haqqahu a'ridu ba uridu ba a'ridu daga ard tayi yawa ko zaka karba zo ka karba uridu kuma zai zama daga irad kau da kai ko kauracewa eh ushhidukum ala hakimin ina shaidar da ku akan hakimu anni a'ridu alayhi haqqahu cewa ina bijiro masa da haƙƙinsa ina yi masa tayin karbar haƙƙinsa allazi qasamahu Allahu lahu fi hadha al-fai wanda Allah ya raba yace a bashi a wannan fai wannan dukiya ta baitul mali a lokacin ana wato raba dukiyar baitul mali daidai wa daida kowa a bashi haƙƙinsa ba sai ka nema ba in lokaci yayi aikin su ne suna jiran lokaci saboda haka abin da yake a baitul mali za a yi lissafin mutane kowane magidanci ba wannan ba wai haƙƙi ne na ma'aikata ba ma'aikaci dama shi ana biyarsa kowane lokaci da aka haddade amma wannan tallafi ne na rarar abin da ke cikin baitul mali ba a cewa za a aje wani kuɗi kawai ta taruwa wai na jiran ko ta kwana to sai a yi ta baya duk sanda shekara ta cika tunda kowace shekara tana zuwa da nata jizya haraji zakka abubuwa da yawa haka to saboda haka ƙarshen kowace shekara to abin da ake da shi na raya bayan biyan ma'aikata haƙoƙinsu duk wani abu da ya kamata to sai a duba kowa nawa zai samu to sai a raba wa mutane a ba kowa da kowa to haka suke yi a wani lokaci faya ba ne a kuza hoto sai ki karba Umar ya ce ina masa tayin ya zo ya karbi kasonsa amma sai ki karba ولم يرزق حكيما احدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي حكيم دي bai saki karbar komai a wurin kowa ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi wafati wato sai ya rayu cikin wannan dangana bukhari da muslim duk sun ruwaito hadisi wasa daga annabi sallallahu alaihi wasallam izi ya kula annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya yayin da yake cewa man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin aw ghairi wafin wanda zai nemi wani haƙƙi to ya neme shi cikin kamewa isashiya ko ba isashiya ba wato ma'ana yayi cikin kamewa cikakkiya ko kuma yayi bakin kokarin sa dai wajen kamewar wato kada koda haƙƙinka ne ka nuna kai azalzala ka nuna cewa ba sani ba sabo ko ba sani ya kamata yawa ka nema cikin natsuwa ka nema cikin kamewa cikin kare mutunci ka mutunta kanka ka mutunta wanda za ka nema a gurinsa karka ce wa ni fa sai ka bani haƙƙina yawa karka yi tsammani za ka cinye min haƙƙi da sauransu a'a duka wannan ka kiyaye sai dai idan ta kama misali yin haka din fa fil qana'ati al iffatu wal afa a cikin dangana akwai kamewa akwai kamewa al iffa kame mutunci wal afa da kame ainihin kwadai wato mutun ya zama ya kame kwadai mutuncinsa ya tsare shi sannan ya kame kwadayinsa kuma bai nuna makwadaici bane shi warida bi ma qasama Allah da kuma yarda da abin da Allah ya raba ya bayar kullun dai abin da Allah ya baka asali a ce albashinka abin da kake samu a sana'arka abin da dai Allah ta'ala ya huwace maka to ka dauka shine jigo sauran wasu abubuwa to kai a hankali kada ka damu da abin da ke hannayen mutane yace liza ja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam min as-salasati allazina yadkhuluna al-jannata afifan muta'affifan za'iyalin dan haka ne a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya daga cikin mutane uku waɗanda za su shiga aljanna suka cancanci shiga aljanna to akwai wanda ya zamanto bayan cewa mu'mini ne musulmi ne mu'mini to afifan mai kamewa muta afifan ko mai kokarin kamewa aina ruwa afifan mai kamewa muta afifan mai matsawa kansa a wajen kamewar za iyalin kuma abucin iyali wato kaga abucin iyali mai iyalai da yawa kaga yana da buƙatar abu wato abin masarufi da yawa amma duk da haka yana ba fitar kansa abin da Allah ya sara din yana rayuwa da shi yana kokarin kamewa yawan iyalansa da ko buƙatarsa ba za ta sa ya zubda mutuncinsa ba sai ka san mata na kaza ne ƴaƴa na kaza ne saboda haka kaza 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 wani kullum abu ne da ya tace wa mutane kenan to ko ba daidai bane babu laifi kamar muka ce mutum wa abin da ya kama a inda ya dace a nemi bashi ko tallafi na rufawa juna asiri amma mutum ya zamanto makwadaici ya zama maroki ya zama aikinsa ko sana'arsa kurmi ya zama damuwa a mutane har a san shi da haka wannan haramun ne ranar alkiyama ma mai wannan ba zai zo da lafiyayyen fuskarsa duka a kanjami ko kuma a yashi take babu tsoka ko ɗaya in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haramun yace fa iza talaba ahadukum alhajata فليطلبها طلبا يسيرا idan dayan ku zai nemi bukata wata bukata to neme ta nema mai sauki ko da ma ta kama ka nemi wata bukatar to ka natso yawa kada ka nuna cewa kamar akan garwashi kake yawa da zafi to wannan zai sa a garashin hakurinka kuma zai sa kai tasarrufi na matsantawa mutane kaga sai ya zama babu dadi wala ya'tir rajulu fa yaqulu innaka wa innaka kada mutun yazo ya ce ma wani ko da ma haƙƙinsa ne yace kai din nan fa kai din nan fa ba faɗi sauran zancen ba kai fa dama halinka baka biyan mutane da wuri kai halinka fa baka bambaruwa kai baka kaza baka kaza yace kai ma halinka shine takurawa jama'a kuma baka da hakuri in ka ce masa innaka innaka shi ma zai juyo ya ce maka kai ma haka la'alla kai abin da za a faɗa maka ma wato yafi wanda ka faɗa wa mutum in ya iya mai da martani to ko bai mai da maka martani ba yafi ka kamala to dai ka zub da kima ka dai har a wurin Allah ta'ala ake nan ba abu ne da ake so ba fa ya kada zaharu kaga sai ya yanke masa bayansa mana in ka gaya mutum irin wannan kaza kaza to sai ka sanya masa jiki shine yankan baya din ai tan hadisi yana cewa rahimallahu ra'an izaba'a samhan izaba'a wa yazhtara wa yazaktaza Allah ya ji kan mutumin da ya zamanto idan zai sayar ko zai saya ko ma zai nemi haƙƙinsa a biya shi kuɗin sa na kaya da za aka saya ko a biya shi ladan kwadagunsa da aikinsa to baya ci mutunci ko kuma baya kuntatawa yana natsuwa har a biya shi in ma zai yi magana to zai yi magana mai dadi ko da dama dai shi wanda haƙi yake hannunsa shi ma ba a san yayi nauyi audul ajira haqqahu ajrahu qabla an yajfaraku ko baiwa mai aikin kwadago ladansa ko sakamakonsa kafin guminsa ya rantsane amma ya dai kada bata lokaci amma mutane sun sha bamban wajen mu'amala to an dan samu nawa to shi ma mutum ya dan yi hakuri wa kada ya nuna halinsa wa sai dai in ta kama fa inna ma yatihi ma qusima min arziki abinda aka raba na arziki shine zai zo masa amma rizika ko kuma abinda aka azabta shi da shi wani ba ma wai haƙƙi ne da shi ba wato yana ganin ai wani kan kasancewar mu abokai, wani kasancewa dan ajin, wani kasancewa sa mun yi kaza kaza, to kuma gashi yana da shi, ai ya kamata a ce da zaran na kawo bukata ta kada bata min lokaci, to sai ya takura ya dinga matsawa da sauransu. Wanda wani lokaci mutum abin da yake hangowar daban ne da hakikanin abin da ke akwai, ya sai a dinga yawan mutum lissafi kaza ko sana'a ce yanzu wani a albashinsa bai zai gaza kaza ba, yana samun kaza a sana'arsa yana kaza, amma bukatun da suke bijiro masa kuma ba lallai ba ne, ba zai faɗa ma wani ba, yanayin da yake ciki ba lallai ba ne wani ya sani. To saboda haka tayyu na wadda aka samu jira yake wani abu ya samu ko ya kawar da wata buƙatar, tayyu akwai jerin waɗansu buƙatu na waɗansu, ko ba haka ba? Kullum wanda zai nemi abu a wurin mutane ya kamata ya yi wannan adalci, cewa ba shi kaɗai ba ne fa, akwai ire-irensa da yawa. Misali, wanda duk aka ba shi wadata ko kuma aka ba shi wani iko wata dama, to an lankaya buƙatu da yawa a tattare da shi, danginsa na kusa da shi, ire-iren wannan ɗin da yawa da suke zuwa don wata alaƙa. To in ya zama kowa tunanin kansa kaɗai yake yi, ya manta da tuna abubuwa buƙatu na jama'a da yawa irin wannan, to kaga sai ya zama a yi masa adalci ba, wani a inda baya da laifi masa ya ɗora masa laifi. To shi yasa mutum ya bi sannu, kada ya ce kai fa kaza, kai fa kaza, kai ne ka ce za ka yi kaza, amma kaza kaza kaza, ta yi akwai uzurin da kai baka sani ba. Fa za radita bima qasama Allahu laka arata nafsaka, idan ka yarda ka gamsu da abin da Allah ya raba ya baka, ka hutar da kanka, wa badanaka ka hutar da jikinka, wa kunta inda Allahi ma'mudan, ka zama abin yabo a wurin Allah. Wannan jumla ta cewa in ka yarda da abin da Allah ya raba maka, ka hutar da kanka, ka hutar da jikinka, kaga ba ana nufin wai a yi lalace ba ko kuma a yi sanyin jiki, a'a, mutum ya aike tukuru wajen neman abin da zai rufa asiri da shi wato samar da abin da Allah ya nufi shi na arziki. Wannan abu ne da yake dama shi ne asali, amma dai kuma ya yi shi mutawassidi, kada ya tsananta da yawa, kada ya matsanta da yawa, kuma kada ya cinkusa ma zuciyarsa damuwa ya yi gasa da waɗansu ya dinga abubuwa irin wannan. Wai lam tarda bima qasama Allahu laka adabta nafsaka, amma idan baka yarda ba baka san su da abin da Allah ya raba ya baka ba, to zaka gajiyar da kanka, ranka zaka gajiyar da ranka da mummunan tunani, kullum kana ta saki zai kana tunani ga su wani sun samu kaza, ga wani dabara da ya biye kaza, kullum mutum ba zai nutsu ba, yace wa badanaka zaka kuma wahal da jikinka da yawan ɗawainiya, hukunta inda Allah ya mazmuman, kuma za ka zamanto abin zargi a wurin Allah, za ka zama a wurin Allah abin zargi abin kushewa. Wasullidat alayka ad-dunya, kuma sai a ɗora maka ɗawainiyar duniya, sai a ɗora maka duniya da ta hau kanka, tarkudu fiha rakdal wuhushi fil barriya, sai zama kana sukuwa cikinta kamar sukuwar dabbobin daji a daji, ma'ana ba kai ba hutawa, kai nan kai can, kai nan kai can, kullum ƙoƙarin tattalinta da tanadinta ba manufa. To kaga wannan sai zama lokacin da za a bauta wa Allah ma, lokacin da za a yi wasu muhimman abubuwa a rayuwar, yanda ma za a more abin da aka samu ma duka sai ya gagara. Akwai wanda saboda tsananin haɗamarsa da burinsa baya hutawa da ɗawainiya, ko baya ma sama wa kansa lokaci da zai huta isasshe wanda zai more abin da yake samu ɗin. Kaga dukiya ba ta yi ma'ana ba kenan, da dama don ta taimaka a yi rayuwa mai kyau ne a yi addini, to ba rayuwar mai kyau kuma ba hali mai kyau kuma babu lokacin addinin nan, to duka wannan an samu akasi kenan. Wama ajmala hikmatul qa'ila al-qana'atu kanzun laifuna, yi mamakin kyawun hikima da ke cewa ko azanci da ke cewa alqana'atu kanzun la yafna. Larabawa suke cewa dangana wata taska ce da ba ta karewa, a wani wata kuma wani wata hikima kuma na cewa alqana'atu khairul ghina, wa dangana ita ce mafi kyawun wadata. Alqana'atu kanzun la yafna ko kuma alqana'atu khairul ghina, qana'a dangana ita ce mafi alkhairin wadata. Don kuma yawan wadatar in babu qana'ar gamsuwar, babu danganar, to a cikin korafi ake, kuma a cikin talauci dai ake babu walwala. Wani Amr ibn Tagliba radiyallahu anhu, an karbo daga wani sahabi Amr dan Taglib, Allah ya yarda shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama utiya bi malin aw sabiyin fa qassamahu, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo masa da wata dukiya ko kuma waɗansu ribatattun bayi waɗanda aka kamo a jihadi, fa qassamahu, sai ya raba wannan dukiya, fa ada rijalan wa taraka rijalan, sai ya baiwa waɗansu mutane kuma ya bar waɗansu mutane, bai raba ta bai ɗaya ba duba da maslaha, kamar da irin abin da ya yi a lokacin da ya raba dukiyoyin ganima ta Hunain, ya duba maslaha, musamman maslahar addinin, wato ya baiwa mu'allafatu qulubuhum, mutane da yawa waɗanda ake ƙoƙarin a kwantar da hankalinsu ko kuma a danƙwafe sharrinsu, to ya ba su dukiya da yawa. To anan ma haka, ya ba waɗansu bai ba waɗansu ba, fa balagahu annal ladhina turiku atabu, fa balagahu, sai labari ya same shi annal ladhina turiku, turiku ne ba taraku ba, cewa waɗanda aka bar su ba a kasa an ba su ba, atabu sun yi korafi, aka ce gashi an baiwa suwane suwane da suwane amma ba a ba mu ba, ka san mutane da wato abin duniya. Fahamidallaha summa asna alayhi, sai godiya ga Allah sannan ya yabo gare shi, summa qala, sannan ya ce amma ba'du, amma bayan wannan, fa wallahi na rantsa da Allah, inni la'udir rajula wa ada'ur rajula, ni wallahi ina baiwa wani mutum in bar wani kuma, wallazi ada'u ahabbu ilayya min allazi uti, alhali wanda nake barinsa ban bashin ba shi nafi so fiye da wanda nake baiwa nake bashi, ba wai wanda duk aka bashi saboda ana son sa fiye da wanda ba a bashin bane ba ko an gamsu da shi sama da a mai hikimar, walakin innama uti aqwaman, sai dai ina baiwa waɗansu mutane ne kawai, lima arafi qulubihim min aljaza'i wal halai, saboda abinda nake gani a cikin zukatansu na wato raki da kuma karaya, raki da karaya, wanda na fuskanci cewa yana da irin wannan, to sai in yi rigakafi, sai in bashi in toshe wannan fitinar, wannan korafin. Wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal khair, waɗansu kuma ina jingina su zuwa ga abin da Allah ya sanya cikin zukatansu na wadatar zuciya da kuma alkhairi, to kaga danganar kenan. Wato ma'ana akwai mutanen da ina zaɓar su ne in ba su saboda na san halinsu, in ba a ba su ba ba su da haƙuri, ba su da dangana, ba su da juriya, kuma za su yi ƙorafi ko su tasarrufin da ba shi ake so ba, to sai magance wannan. Wasu kuma na san su da dangana da godiya ga Allah da sanin ya kamata, to sai in bar su, in ya zama abin ba zai yi wadace kowa da kowa a ba shi ba, kuma da bayan da za a yi a koda yaushe a ce an samu abin da kowa za a ba shi, to sai a raba bisa irin wannan maslaha. Minhum amrum nu tagliba, cikin su irin mutanen da nake barin su bana ba su in ta kama din saboda alkhairin da na sani a zukatan su da dangana. To akwai amru dan taglib marawacin hadisin kenan. Kala amru min tagliba, amru dan taglib din yace fa wallahi na rantsa da Allah ma uhibbu anna li bi kalimati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam umran na'am ma uhibbu bana san a ce annali ina da umran na'am wato jajayen dabbobin ni'ima raquma kenan wanda su suka bi tsada a lokacin a ce an bani su bi kalimati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amadarin kalmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yabo din a waro in su raquma jajaye masu tsada a kora ka kai su kasuwa a sayar a dawo da kudi cinkus kaga ai an samu arziki amma ban samu wannan yabo na cewa ni danganan ne ba mai alkhairi a zuciya daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan su haka wato wannan yabon wa samu wannan matsayin ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallona da wannan sifa yafi min komai tsada yafi daraja ni wannan haka yake Bukhari ya rawaito wannan inna halqana to wannan shine dangana kuma adara kamal kana'a me sanar da kai menene dangana gamsuwa da abin da Allah ta'ala ya baka ai kamar hadisin na farko da shine farkon baiwa da zaka duba babban arziki Allah yayi ka musulmi yawa mu'mini kuma har ya kawata ka kuma da riko da sunna ko kuma damuwa da riko da addini dama an yi mu ne dan mu yi bauta wa yace dan adam ya zo ne dan ya tara abin duniya ba shine alqur'ani ke ba mu labarin waɗanda suka yi fafutukar abin nan tara abin duniya da mulki da sauransu bayan da karshen su ya zama wulakanci su kama halaka da yawa suka tafi ba su amfana ba da komai suka tafi kuma zuwa ga azabar Allah sai kaga an zo ne tunda an samu hanya ta samu babban arziki musulunci da imani to wannan taimako ne tallafi ne dan a samu ayi wancan to in mutun ya gane haka sai ya dangana ya gamsu da abin da Allah ya bashi ya kawo in su baitoci kamar haka da dama zamu yi daidai abin da lokaci ya abin yace kun zahidan fima hawadhu yadlu wara tadha ila kulli al'anami habiba yace kun zahidan zamanto wato mai gudun duniya ko mai kauracewa fima hawadhu yadlu wara cikin abinda hannun talikai ya mallaka ko ya tara kun kasance zahidan mai gudu mai kauracewa fima hawadhu yadlu wara cikin abinda hannun talikai ya tattaro wato ya mallaka kai hafa kafa da shi ka ce to wannan yanzu wani ba zai rasa miliyan kaza ba kai wani yanzu ai ya wuce miloniya ma biloniya ne yar bukata ta wannan da bata wuce dan kaza ba wannan ai ba komai ba ne bari kawai an roke shi ko kuma ai ba matsala in na roke shi a karkai wannan to da he zaka kasance habiba abin so ila kulli al'anam zuwa ga dukkan talikai kun zahidan fi ma wa fi al-wara to da he habiban sai ka zama masoyi to da he din shine daidai yake da takunu ala hakaza ila kulli al'anam zama abin so zuwa ga dukkan talikai amma taral khattafa hurrima zadahum kaga da muqiman fil buyuti rabiba amma taral khattaf baka ganin alallaka haka ake cewa masa ko wani dan tsuntsu mai yake yawo kai kawo baka ganin alallaka hurrima zadahum wato an haramta shi da masa guzurin su ai ba abinci mutanen gida yake ci ba ko shi kawai ya zai kwana ne a ɗakunan su Horima za da mu an haramta masa guzurin su su mutanen gida. Baga da mu kiman sai ya waye gari mai zama rabiban kuma wanda ake renin sa fil buyuti a gidaje. Inda abincin mutane yake zuwa yana ci yana batawa da an kore shi ba bashi ya zauna. Amma da ya zaman to ba ruwan sa shi in ya zo kai tsaye kawai ɗakin sa wurin zaman sa kai ba ruwan kowa da shi. To ya kamata an ka zamanto alaƙa da mutane ziyara ce da sauransu abinda suka baka shikenan abinda ba su baka ba ba ruwanka da kayansu duka zauna lafiya da su addini da duniya duniya da addini duka to shine misalin wannan jam'in sahadatif khutaf guda ɗaya kenan wa qala al-hasan hasan al-basri yace la yazalu ar-rajulu kariman 'ala an-nasi mutum ba zai gushe ba yana da daraja a wurin mutane hatta ya da ma'afi duniyahu har sai ya zama mai kwadayi ya nuna masa kwadayinsa a duniyar su fa iza fa'ala zalika istakhafu bi to in yayi hakan to sai su rena kimarsa da darajarsa wa karihu hadisahu wa abghaduhu daga ƙarshe ma sai su ki maganar sa kuma su ki shi ko su kita duk sanda zai kawo magana idan ya ce ina da magana to sai a ji kamar a ce da shi batta ko kuma yawa ba a sonta saboda an san maganarsa kwaya ɗaya ce yawa wallahi akwai matsala iri kaza 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 kullum shi a matsala yake to sai ya zama ba sa son maganarsa idan ga to kamar na faɗa a babi na taimakekeniya to in irin wannan ne kuma dama ba irin wannan hanyar ce ba sai san da bukata ta tashi ta kama kuma dama da ɗan uwa na musamman ake yin wannan to shi ma kuma ɗan uwan da ake wannan da shi baya ɗaukan abin a irin wancan layin ko ba haka ba ɗan uwa ne wanda shi ma bukata irin wannan ta bijiro masa zai neme shi in ma ba shi da bukatar dukiya buƙatar shawari buƙatar addu'a buƙatar abubuwa duka to ana taimakekeniya ta'awunu wannan ya gudana tun zamanin magabata wannan ba shi ake hanawa ba anan amma dai mutum ya zamanto da zarar buƙata ta bijiro masa ya roƙi wancan ya roƙi wannan ya matsawa mutane ita irin wannan abubuwan shi ne abin da aka haramta kuma ya zama bai kamata ba wasa da ƙalƙailuna masu faɗa kenan ba ɗaya ba ne cikin masu hikima da suka ce sun faɗi gaskiya iyal qana'atu falzamaha takun malikan law lam takun laka illa rahatul badani wanzur liman malaka ad-dunya bi ajma'iha hal raha min hadhi ghayri al-qudni wal kafani iyal qana'atu yace dangana ce dai wato falzamaha ka rungume ta ka lazimce ta ta kun malikan sai ka zama tamkar sarki ba wanda zai zo keta ka ka dangana ka yi haƙuri da abinda Allah ya baka baka ci kayan wancan ko kayan wannan ba baka roƙi kowa ba baka watsa mutuncinka ba a wurin mutane to ai ka ga mutuncinka yana tsare saboda haka kamar sarki kake ba za a yi nin taka ka ba law lam takun laka ko da a ce ba wani abu da kake da shi illa rahatul badani sai hutun jiki to ai tunda ga tsarewar mutuncin ga hutawar jikinka da zuciyarka to tamkar sarkin kake wanzur liman malakat duniya ka duba wanda ya mallaki duniya wato ya mallaki duniya ko kuma wani kaso mai yawa na duniya abin duniya mulki bi ajma'iha baki ɗayanta wannan mubalaga ce babu wanda aka ce ya ta'amallaka duniya baki ɗaya ko ba haka ba sai dai kasaitaccen mulki kamar fir'aunoni da sauran sarakuna na tarihi a Paris a Rome da ƙasashe daban-daban a ko'ina ana samun manyan sarakuna kuma sun tattara abin duniya da yawa amma idan aka yi kataniyar rayuwar aka gama wanda yi wannan mulkin ko kuma kaddarawa ne da mutun zai mallake duniya baki dayanta hala raha minha zai tafi daga duniya ne bigal alqudni in ba da auduga ba wal kafani da likabani yani audugar da za a tuttoshe kafafin jikinsa sannan likabani da za a lullube shi da shi ba iyakar arzikin da zai tafi da shi ba kenan ai ba zai wuce haka ba an gama ci an ci abinda za a ci in karshe ya zo shi kenan to kaga mai arzikin ma mai mulki mai komai abinda yayi na alkhairi ibada ta kansa da dukiyar da yadda ya sarrafa ta a hanyar da Allah yake so shine kawai alkhairin da yake kamar da wani hadisi yake cewa dan adam yana ta cika baki ko kuma yana ta yawan tutiyar dukiyata ya kullum na adam mali dukiya da ba wa halaka min malika kana da wani abu ne a dukiyar taka illa ma akalta fa afnaita ai sai abinda kace ka ƙara da shi duk abinda aka ci kuma ya ƙare yawa kace ka jiya na more ko ya more ka jiya ci kaza to naje ai ya wuce yawa kan ya gama ma kace to Allah sa yau ma za ka more amma in ya riga najiyan ne kawai ai ya riga ya wuce yawa ya riga najiya ne Allah sa yau ma kuma za a ƙara da ranar rayuwa ta ƙare shikenan ka gani abinda kace ya ƙare aula bistafa ablaita ko kuma ka saka tufa ta tsofa ta zama tsumma shikenan ai mun yi dinke a ba a da to Allah sa yanzu ma kuna da su ran da aka duk tufar da ta aka gama ai an gama da ita to an mutu shikenan wato sai yace illa au tasaddaqta fa amdaita sai dai kuma abinda kai sadaka to shine ka tura shi gaba zaka je ka tadda shi amma wasa'iru bayan wannan duk abin da yazo fa anta zahibun wa tarikuhu linnas zaka tafi ne ka bar wa mutane wani lokaci ma sai a bar baya da kura bayan abin da ya dace saboda haka kar mutun ya matsawa kansa in Allah ya yalwata ka din matukar kai mamako kai alkhairi da yawa wa sai ya zama shine ma in kuma Allah bai sa ka tara da ba daga dan kadan din ma kai alkhairi kuma ka kame karka ce kai saboda baka da shi da yawa ba za ka yi alkhairi ba ko kuma a'a sai mutane kullun sun dinga sanin bukatarka ka kame in bukata ta dole ta kama to akwai yan uwa waɗanda ba za a zubda mutunci ko ayi mu'amala ta da ta saba wa addini ba to a takaita ayyana amma kada mutun ya kuskura ya zamanto ga ka musulmi ga ka Allah ya maka baiwa da kamala to amma kuma a zo ka dinga zubda kimarka kawai wai kai saboda baka da dukiya kana kallon ta arha a hannun wasu yadda kake tunanin ba haka take ba ruwa yadda kake ganin wani yana da miliyoyi barkatai yana da kaza da kaza to na farko bukatunsa suna da yawa fiye da naka sannan kuma la'alla ya fi kasanta ko kuma wasu sababai da yawa da kai baka tunani sun sa ba yadda kake gani din haka take a gurinsa ba ala kulli halin dai yawa kowa ya tsaya a matsayinsa yawa yi amfani da damarsa da lokacinsa yi abin da zai iya yi a bisa dau'in shari'a to sai mutum ya amfana talauci ba sababi ne na mutum ya wulakanta kansa ba Allah ya azubta mu da kana'a Allah kuma ya wadata mu da abin da zai taimake mu mu yi rayuwa mai nutsuwa Allah ya datar da mu kuma dukan wata fitina da za ta iya zama mana kalubale to Allah ya kawo mana mafita a cikinta musamman ire-iren abubuwan da muke ji daga lokaci zuwa lokaci da ke shafar al'umma mu yi ta yawan addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya danƙwafe mana ya raddi daga kowace kafa abin ke zuwa babban abin da zai dame mu shine abin zai taɓa natsuwan mu da zaman lafiya a cikin al'umman mu Allah ka kare mu daga dukkan wata fitina za ta tayar mana da hankali kuma ta kawo mana rashin kwanciyar hankali ko kuma rashin tafiyar addini mu yanda ya dace Allah shirye da mu alaikum salam ga wannan magana a takaita amma da Allah saboda lokaci na
Shirin kwata da shi dai a nan wajen.
In shi kenan wannan ka ce kawai shi kenan ai Allah ya gafarta masa na larura na fahimta shi wanda ya zama mai larura ba zai iya nema wa kansa ba yawa kamar misali rashin lafiya kamar makanta da kace gurgunta wasu abubuwan ba zai iya rike kansa da kansa ba zamana to asali abinda a tsarin shari'a wanda aka ce shine tunda ba zai iya makansa ba to idan akwai waliyansa waɗanda suke makusantansa kamar in yana da ƴaƴa in babba ne ko kuma a iyayensa in yaro ne ko kuma ƴan uwansa dai in akwai halin wato waɗanda za su iya riƙe shi a rayuwarsa su isan masa a buƙatunsa to wajibi ne su ɗauki nauyinsa na abin da ya zama buƙatun rayuwarsa kada ya zama ya samu kansa a yanayi na zillar roƙo ɗin wajibi ne wannan su yi haka yana daga abin da Allah ta'ala ya umarni wa atizal qurba haqqahu yawa idan mutum lafiya yake to sai lokacin da buƙata ta kama misali za a yi masa abu na dole saura sai kyautatawa amma wanda larura ta kama in akwai wadata to akwai dama to a ɗauki nauyinsa su san yadda za su ainihin koda da karo-karo ne su ɗauki nauyinsa shine asali idan ya zama babu wannan to baitul mali ta ɗauki nauyi kamar yadda take ɗaukan nauyin ma'aikata take ɗaukan nauyin sauran abubuwa na buƙatun al'umma tunda ai irin waɗannan ɗin tsiraru ne a cikin al'umma da za ka ce wato ba za su iya ba kuma ba wanda zai iya ɗaukan nauyinsu misali to sai ya zama ana ba su allowance daga asusun gwamnati ana ɗaukan nauyinsu don zilla ce a ce musulmi ya zama kawai ya zama roƙo yake to amma in ya zama din babu kamar irin yadda muke din nan to ya zama ba yadda za a yi in ya yi roƙo wannan babu laifi to sai ma a yanzu kuma akwai wanda suke iyayensu ƴaƴansu ba sa son su yi roƙo ko ƴan uwansu suna da duk waɗanda za su iya ɗaukan nauyinsu goma wasu ma abokan arziki ne abinda zai ci ya sutura zai ɗan abin zai ɓatar ya zauna ya kare mutuncinsa amma sai ga cewa ai shi tunda Allah ya masa wannan naƙasu to wani lasisi ne kawai na yaje ya roƙo to duk wanda ya zama akwai wanda zai iya ɗaukan nauyinsa amma ya ƙi to duk roƙon da zai yi haramun ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya roƙi mutane alhali akwai abin da zai wadatar da shi fa inna ma yasalu jamra yana roƙon mutane ne garwashi bai halatta ba ina fata ka gane bayanin Allah shirye da mu dukkan a takaice da Allah ai na yi bayani an lura abinda na ce shine hadisin abinda ya kamata a fahimta shine mutumin da zai ɗauka shi duk yayin da wata buƙata ta bigiro masa yawa shi kawai zai yi waya na da wani abu kaza wani abokina ne wani kaza kaza sai ya dinga tunanin mutane kawai madadin ya tsaya iyakar ƙoƙarinsa wajen wato biyan buƙatar kansa da kansa da ƙoƙarin kansa ɗaya kenan in ba ta yiwu ba ya yi tunanin bashi da zai iya nema ko ba haka ba yawa wanda in Allah ya sara ya biya inda zai nemi wannan kaga wannan abu ne wanda yake an san shi asali bashi abu ne sunna shari'a ta tabbata ta yarda da shi to in wannan babu wannan la Allah akwai wani dan uwa ko dai na jini ko dan uwa wanda ke akwai alaka ta addini ta kusaci yawa in bukatar ya zan ba wace za a matsa a dan kwafe ta bane ko ba haka ba so sai ya tuntubi wani dan uwa wanda yake ya san kimar sa yawa kowa ya san kimar kowa a tsakanin su to yanda a zamanin sabai har ni ke fada wani zai samu da masa ya tafi kai tsaye gidan dan uwansa yawa ya bi jiro masa bukata kuma shi ya ji dadin hakan sai ya masa akwai wanda a yanzu haka akwai mutanen kirki wanda idan ka je ka tuntube shi sai ji dadin cewa ai ya tsallake gida ka tsallake mutane da yawa karfin alaka tsakanin ku to abin ya zama ya wannan cycle din amma ya zama kai wannan ina tsammani yana da kudi na ga ya fentin gidansa sabon fenti wannan yayi sabuwar riga wannan an ce ya sayi sabuwar mota yana da sauran kudi bari in je in tambaya nima in dan samu kaso a irin wannan in ya zama mutun da irin wannan zai warware bukatar to shine abinda ake tunanin ba zai karo da wannan hadisi a takaice wallahu alam ina fata an abin fuskanta to Allah ya samu dace na afuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum